Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yau Alhamis 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
Dakarun Iraki da ke samun tallafin sojojin Amurka sun kutsa cikin babban filin jiragen sama na Mosul. Sabon shugaban Somalia ya zabi wani shugaban kamfanin mai a matsayin prime minister na kasar. Iran ta gudanar da taron nuna goyon baya da tada kayar baya da Palestinawa ke yi a karon farko cikin shekaru 6.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC za ta tura jami'anta sama da 700 jihar Rivers don kammala zaben dan majalisar tarayya da na jiha a mazabar Ece da ke jihar. Bayan haka za ku ji rahoto akan wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai akan jami'an tsaro a garin Tilwa da ke jihar Walam a jamhuriyar Nijar. Muna kuma dauke da shirin bango wanda Jimmai Ali ta shirya za ta kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Dakarun Iraki da ke samun tallafin sojojin Amurka sun kutsa cikin babban filin jirgin sama na Mosul wanda a baya can ya kasance wata tunga ta mayakan Daesh ko ISIS. A yau Alhamis dakarun tsaro da suka hada da 'yan sannan tarayya da sojojin kai dauki cikin gaggawa da kuma zaratan sojoji masu yaki da ta'addanci suka kutsa cikin filin jirgin da kuma wani sansanin soja da ke don kusa. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce gidan talabijin na Iraki ya bada sanarwar cewa zaratan sojojin da kuma 'yan sandan tarayya sun kwace dukkan filin jirgin saman na Mosul suna rike da shi. Farmaki da aka kai a yau Alhamis a kan filin jirgin da kuma wannan sansanin soja waɗanda suka yi kan iyakar ɓangaren kudancin Mosul wani ɓangare ne na wani gagarumin farmaki da aka kaddama a ranar wato Lahadin da ta shige da nufin fatattakar mayakan Daesh daga ɓangaren yammacin Mosul. A watan da ya shige, sojojin Iraki sun kwato ɓangaren gabashin birnin na Mosul daga 'yan Daesh, waɗanda tun shekarar 2014 suka kama suke riƙe da shi.
Sabon shugaban Somalia ya zaɓi wani shugaban kamfanin mai kuma tsohon daraktan wata ƙungiyar agaji a matsayin sabon firayim minista na ƙasar. An ɗora ma Hassan Alkhairi alhakin ƙarfafa gwamnatin tarayya ta Somalia tare da maido da kwanciyar hankali a wannan ƙasa da ke fama da farmakin 'yan kishin Islama da kuma rashin ruwan sama. A yau Alhamis, shugaba Muhammad Abdullahi Farmajo ya bayyana naɗin a shafinsa na Twitter. Mr. Khairi ya shafe shekaru 2.5 da suka shige yana riƙe da muƙamin darakta mai kula da kamfanin man ƙasar Birtaniya mai suna Soma Oil and Gas. Daga shekarar 2011 zuwa shekarar 2014 kuma shine darakta mai kula da yankin gabashin Afirka na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway. A shekarar 2013 gwamnatin Somalia ta damƙawa Khairi aikin binciko man fetur da gas a cikin tekun gabar Somalia. Khairi mai shekaru sama da 40 sabon shiga ne a harkokin siyasar Somalia, amma waɗanda suka san shi sun yaba da iya maganarsa suka kuma ce yana da dangantaka mai kyau da shugabannin yankunan ƙasar Somalia.
Wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Iran ta gudanar da taron nuna goyon baya na tada kayar bayan da Palestinawa ke yi a karon farko cikin shekaru 6. Taron da ta ce ya samu halartar wakilai daga kasashe 80, abinda ke nuna ƙarin tasirin ƙasar a fagen siyasar duniya. Jiya Laraba aka kammala taron na 6 na tsawon kwanaki 2 kan nuna goyon baya da ga intifada na Palestinawa a Tehran, babban birnin Iran. a inda shugaban kasar yayi alƙawarin bayar da ƙarin taimako ga Falastinawa da ke yakar mamayar Isra'ila. Iran ta jima tana bayar da goyon baya na kuɗi da soja ga 'yan gwagwarmayan Falastinawa. Kafofin yaɗa labarai na Iran sun ambaci shugaba Hassan Rouhani wato yana fatan cewa al'ummar Iran sun sadaukar da kai da dukiya sosai a baya don goyon bayan Falastinawa da wato yin adawa da Isra'ila, amma kuma za su ci gaba da wannan kuduri na tallafa musu. Kafofin labarai na Iran suka ce shugaba Rouhani ya yi wannan furuci ne a lokacin da yake ganawa a gefen taron da shugaban majalisa ta ƙasa ta Falastinu da ake kira Salim al-Zanun.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya ya gana da tawagar gwamnatin Siriya a yau Alhamis a birnin Geneva a yayin da yake kaddamar da sabon shirin kawo ƙarshen yakin basasa na ƙasar na tsawon shekaru shida. Akwai kuma shirin ganawa da Mr. Stefan de Mistura wadda zai yi da wakilin 'yan adawa a yau Alhamis. Wani guda bayan da ya ce bai ga wata alama da ta nuna za a cimma nasarar warware rikicin ba, amma yanayin siyasa na wannan lokacin na nuna yiwuwar samun zaman lafiya. Bangarorin masu yaƙi da juna na Siriya sun gana da juna a birnin Geneva kimanin watanni tara a baya. An watsa dutse a hannun riga a wancan tattaunawar, dalilin keta yarjejeniya tsagaita wutar da aka kulla. Mr. Stefan ya amince cewa nasarar sake koma ga tattaunawar da bata yi tasiri ba a baya za ta ta'allaka ne ga haɗa kan ɓangarorin wajen kiyaye yarjejeniyar tsagaita wuta ta yanzu. Ya ce Rasha da ta tsara yarjejeniyar tare da Turkiya a Astana babban birnin Kazakhstan tana amfani da ƙarfin faɗa aji da take da shi wurin ganin an yi aiki da shirin tsagaita wuta. Mr. Stefan ya ƙara da cewa ya yi kira ga sauran ƙasashen da suke da tasirin faɗa aji a gun 'yan adawar da su gargaɗe su su yi aiki da shirin tsagaita wutar kuma su daina takalar wancan ɓangaren.
Wani hari da aka kai a yau Alhamis a gabashin Pakistan ya kashe aƙalla mutane 8 kuma ya jikata wasu mutane 20. Fashewar ta faru ne a wata kasuwar masu hannu da shuni cikin birnin Lahore. Jami'ai sun ce ba a gano dalilin fashewar nan da nan ba. Fashewar ta faru ne wuni guda bayan Pakistan ta kaddamar da ayyukan soji a faɗin ƙasar a karon farko don kawar da barazanar ayyukan ta'adda. Pakistan ta samu ƙaruwan harin ƙunar baƙin wake da na 'yan bindiga cikin wannan lokaci wanda suka kashe aƙalla mutane 130 a 'yan makonni da suka wuce.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake shirye-shiryen kammala zaben dan majalisar tarayya da na jiha a mazabar HCE na jihar Rivers, hukumar zaben Najeriya za ta tura jami'anta don tabbatar da an yi zaben lami lafiya. Ga rahoton da Nasiru Adamu Alhikaya ya turo mana daga birnin tarayya Abuja.
Hukumar zaben Najeriya INEC za ta tura jami'ai 753 don kammala zaben mazaban dan majalisar tarayya da na jiha a mazabar HCE da ke jihar Rivers. Zaben dai da za a gudanar ranar Asabar ɗin nan mai zuwa 25 ga watan nan na Fabrairu zai zama mai muhimmanci da ɗaukar matakan tsaro don nan ne mazabar ƙarshe da ta gagari gudanar da zabe a jihar ta Rivers. Rivers yana zama jihar da akan samu zubar da jini a lokacin zabe, inda kowa zaben watannin baya aka kashe DSP Alkali Muhammad da datse kansa. Haka nan an kashe jami'in da ke rufa masa baya wanda daga bisani aka gano inda aka ne gawarsa. Wannan zaben dai ya sanya rundunar 'yan sandan Najeriya damkewa da korar shida daga ma'aikatanta da ke tawagar gwamna Nelson Wike da aka samu da harba bindiga da aka yi hargitsa wata cibiyar zabe. Nick Dazan shi ne daraktan hulɗa da jama'a na hukumar.
Zamanin naɗi ya shuɗe kuma abinda muke so kenan a fahimta, kuma za mu ci gaba da mu tabbatar da cewar mun sami ganawansu. Mu ba za mu saduda ba. Abin takaicin shine har wayewa a wannan zamani na wayewa ana irin wannan saboda kawai mutane suna so su ci burinsu na su samu office. To ni abin takaicin kenan, kuma muna kokari dai mutane su fahimci cewar wannan abu ba zai yiwu ba a ce za a ci gaba haka.
Matashin ɗan siyasa Garba Muhammad ya nuna damuwa ga yadda a siyasar Najeriya har yanzu wasu matasa ke zama zuga-zugin izawudar fitinar siyasa, alhali ba wata gajiyar da suke samu a karshe. A rai matashin sai matasa sun gyaru kafin samun zabe mafi inganci.
Zaka iya kashe kanka akan wani dan siyasa in mai gidanka ne in kana ga in ya samu zaka samu, amma kuma kar hankali ya dinga gushewa. Ka dubi wannan abun zai iya affecting naka wannan kujeran da mai gidan naka yake kai yau. Gobe wata ila kai ne zaka zo ka nema tarihi kuma zai maimaita kansa. Za a tuna maka lokaci ka baka ci mutuncin wani, ka bata abu ka bana gwamnati. Yau ka zo kana neman alfarma na siyasa. Kaga ka bata future naka.
Babban zaben da ke gaban hukumar zaben a gaba shine na jihar Ekiti dake kudu maso yammacin Najeriya, wacce ke karkashin shugaban gwamnonin PDP Ayo Fayoshe, da ke hasashen jam'iyyarsa ta PDP ce za ta samu nasara. Wata kungiyar fararen hula jihar ta Ekiti na alwashin hada kan PDP da APC don samun dan takara da zai samu karbuwa a kowane bangare. Hukumar zaben da ta bayyana cewa kasafin kuɗin 2017 ta tsara kashe naira biliyan 45 ne. Da yake magana a taro da kwamitin zabe na majalisar dattawa, shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumar za ta yi amfani da naira biliyan 20 da miliyan 900 ga biyan albashin ma'aikata, naira biliyan 2 ko da miliyan 5 ga lamuran yau da kullum, sai naira biliyan 19 da miliyan 101 ga lamuran zabe, naira biliyan 2 da miliyan 300 ga biyan manyan ayyuka. Shugaban kwamitin zabe Sanata Ali Indumi ya yaba hukumar da gudanar da zabe mai inganci a 2015 da kira ga samun wanda ya fi shi inganci a 2019. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A jamhuriyar Nijar, rahotanni daga ƙauyen Tulwa da ke jihar Walam a yankin Talaberi na cewa wani harin da aka kai kan jami'an tsaron ƙasar ya yi sanadiyar rasuwar wasu daga cikinsu, yayin da hukumomi suka ce suna ci gaba da bincike domin gano zahirin ɓarnar da harin ya haddasa. Wakilan sashen Hausa Sulaimanu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayanan da ke fitowa can da nan na cewa wasu 'yan bindigar da ake kyautata zaton sun fito daga kasar Mali ne suka kai wannan hari akan jami'an tsaro a wani wurin da ke a nisan kilomita 15 da ƙauyen Tilwa na jihar Walam yankin Talaberi mai makwabtaka da kasar Mali. Sannan bayanan sun ƙara da cewa jami'an tsaro kimanin 11 ne suka halaka, sannan maharan sun kone motoci 4 kafin su arce da motoci 7. Sai dai da yake mana ƙarin bayani ta waya, dan majalisar dokokin ƙasa daga yankin Walam Honorable Karimu Burema ya bayyana cewa yawan waɗanda aka kashen bai kai haka ba.
Kamar lokacin sallar azhar, iya, sai su mutu ce. Duk kawo mishi hari. Duk kashe mutu. Mutum goma sha uku ya yi rauni. Mutum 20 ya bace. Duk ta yi da mota 6. Duk kone mota 4. Wannan takannan wanda suna yi harin nan kullum su dai na ba wani ba. Akwai ni magi akwai ni zai duka wurin gudana su. Yanzu mutanen garin nan sun samu wurin da suna labarai.
Suna cikin tashin hankali kenan, suna cikin damuwa.
Suna cikin tashin hankali. Abinda ya faru kusa gare su. Wannan dan ta tana ba barayina ba. Ko ba su kai gare ka ba ana yi gajira.
Wata majiyar hukumomin Nijar ta tabbatar da faruwar wannan al'amari, yayin da a ma'aikatar tsaron ƙasar aka bayyana min cewa ana ci gaba da tattara bayanai. Idan aka gama za a yi manema labarai ƙarin haske. Tuni dai 'yan ƙasar ta Nijar suka fara korafi akan halin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a kan iyakar Nijar da ƙasar Mali. Dambaji Son Allah shi ne shugaban ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta CADED.
Kai babu wurin zuwa sai gona, waɗannan su zan da sun kazo na ture su hita su ba mu kasan mu shi dai na maganin abubuwan daga faruwa tunda ai sansanin su zan in ka tai na kasashen waje akwai inda ma ko su zamu ba su da hanyar da za su shiga wuri cikin kasan mu ka cikin kasar ka ana kama ba ku shi saka yace ma gidan da yake kan bashi shi zamna wai sai ya ka tambaye shi izini ko in ka tambaye shi izini sai ya rena ka shiga.
Ko a ranar 8 ga watan Nuwamban 2016 ma wani harin da aka kai a ƙauyen Bani Bango a jihar Walam ya halaka jami'an tsaron Nijar 2. Saboda haka Alhaji Salisa Amadu ke ganin ya kamata gwamnatin Nijar ta hamzarta daukar kwararren matakai.
Allah sa ko gwamnatin mu Allah ba ta ƙarfin gwiwar da za ta kamo annan mutanen a yayyukin nan kasasha kal Allah ba su dabarar da za su sun kullun suna zawa su mai da kasan mu kamar wani abu haushin bubu kan Fatima in an tabo da wani abu a zo aka huce akan kasan mu yau duk kowa da dan kasa da yau in yi abin yana bakin ciki.
Malam Bello Usman wani makiyayi dake karkarar Abala Filinge wanda kuma ƴan takife suka taba sarewa hannunsa na hagum na cewa
kasa abu in taddade mutum bai samu bakin ziran shi in ba ya koma abinda ya sa anka fara shi kuma wannan abu ta dade ta yi shekara 20 yanzu ba mutum duk zai gane shi in ba sai wanda ga rubutawa kawai kaga hannuna hita ciki tun shekaran da sojoji sun ka tai lume sun ka mutu tun shekara an kai attack dina gidana duk babu ko guda ni dai ni hita ni ku kaga hannuna dibo ga duk karsa sun har yanzu akwai saura kaga da mu an ka fara wannan bala'i kaga abu har ya kai ga zaman tsaro.
Wannan hali da aka kai a daidai lokacin da jama'an tsaro ke sallar azahar a ƙauyen Tilwa ya wakana ne a wani lokacin da rahotanni ke cewa wani fada na tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyen Shatimari da ke yankin Difa ya haifar da mutuwar mutane biyu a jiya Laraba. Ko da yake zuwa yanzu hukumomi ba su tabbatar da faruwar wannan tashin hankali ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 10:15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Isa Guso mai baiwa gwamnan jihar Borno Alhaji Kashin Shatima shawara akan kafofin yada labarai zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka yi masa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Abun. Yawa, Hajiya sunana Garba Yunus.
To Malam Garba, muna jin ka.
Yawa. Ainihin bayanin da mai bawa gwamna shawara ya yi bayani mun dan jisa. Amma tambayan da nake so in mata shine, ai ita jihar Borno tana da faɗi. Sannan kuma duk abubuwan da ya ambata na samar da aiki na kawo jama'a sauki gaba ɗaya sun yi centralizing din shi ne a cikin Maiduguri.
Tambaya
na shine, su annan ƙananan hukumomi wadda ba su cikin Maiduguri, su matasan wajen da talakawan da suke wajen, su kuma menene aka musu na samar da sauƙin rayuwa?
To ka gama tambayar ka?
Eh, na gama.
To Malam Isa gare ka.
Na farko, yau a jihar Borno muna da 'yan gudun hijira kimanin miliyan 2. A cikin 'yan gudun hijiran nan kimanin miliyan 2, miliyan 1,700 duk suna Maiduguri ne. A cikin wamana a Maiduguri muna da wato wuraren 'yan gudun hijira guda 17, a wurin su gaba ɗaya akwai 'yan gudun hijira 258. Sannan a cikin garuruwa, wato ma'ana ba a cikin IDB towns ba, a Maiduguri da Jere da Konduga akwai 'yan gudun hijira kimanin miliyan 1,493. To duk wannan 'yan gudun hijiran babu local government ɗaya daga cikin jihar Borno wanda ba sa cikin 'yan gudun hijiran nan. Duk wannan kokarin da ake yi, kamar yadda yake faɗi, kamar akwai ayyuka da yawa a Maiduguri, ma'ana ayyukan da ake zai shafi wannan 'yan gudun hijira, kuma wanda duk sun fito daga local government ɗin nan. Wannan shi ne na farko. Sannan na biyu, maganar da muke yanzu akwai kwamiti guda 4 daban-daban. Akwai kwamiti na gyara makarantun primary, akwai kwamiti na gyara makarantun secondary, akwai kwamiti na gyara asibitoci, akwai kwamiti na gyara hanyoyi, dukka kwamiti ne akan sauran Borno. Maganan da muke yi yanzu shi ne tambaya ya bincika ya yi kokari ya gano asibiti, akwai cocina ma na ƙananan na sadan Borno nan duk ana gyara su saboda a tabbatar da adalci tsakanin musulunci da 'yan uwanmu na addinin Krista. Kwamiti ɗin gwamna ya tura su ya ce bai ma son su dawo Maiduguri sai sun gama aikin. Kwamitoci guda 4 ana nan, kuma karya tuna cewa a tsakanin shekara ta 2013 zuwa shekara ta 2014, lokacin da ƙananan hukumomi guda 20 Boko Haram suka kwace su, ba inda gwamnati take iya aiki ta sai sauran Borno. Idan shi da yake magana zai koma ya duba hawan gwamna Kashin Shatima, kamar shekara ta 2012 zuwa 14, ina ne gwamnan ya fi fuskanta a wurin aiki? Duk asibitocin da aka gyara, lokacin da aka gyara gwamna ya je kaddamar da su aka sa, duk sauran Borno ne, da kwaya kusar da biyu duk asibitoci. Saboda a lokacin ƙananan hukumomi guda 27 ke campaign ɗin gwamna ma da zai yi na zaɓe, ai babu local government ɗin da ya tafi in ba sauran Borno ba. Saboda haka a lokacin da babu zaman lafiya a waɗannan wurare, gaba ɗaya ayyukan gwamnati a sauran Borno aka dinga yi. Amma duk da haka, kamar yadda na faɗa, akwai kwamiti 4, akwai kwamiti akan gyara asibitoci, akwai na gyara kananan na gyara primary schools, akwai na gyara secondary, akwai na gyara hanyoyi, suna nan a biyu suna aiki.
Ban tare numfashinka ba, ka san da farko da kai kai bayani akan cewa ƴan gudun hijira sun fito daga dukan waɗannan kananan hukumomi, shi abin da yake faɗi ban san ko ka fahimce, yana faɗi akan cewa duk ayyukan da kace za a bayar din kama a nan cikin Borno ne, to kuna nufin cewa ƴan gudun hijira nan da suke Borno ba za su koma ƙauyukan su ba? Shi yana ganin kamar cewa
saboda shirin komawar su ne yasa ake aiki.
To
a yanzu haka da nake magana, ana nan ana aiki a Chibok, ana gyara asibitin Chibok, ana gyara sakatariya na Chibok, ana aiki a Dambuwa, ana aiki a Goza. In suka je Goza sun ga ayyukan da ake a Goza, abin da ba ki mamaki gyara gidaje ake, har gidajen mutanen da za su zauna ake gyarawa a Goza. Saboda kowane bangaro na jihar Borno suna da bukatu, ba zai kuma gwamnati kowa ya san a irin masifun da suka samu jihar Borno, inda ni ina jin daɗi da naga wani yana kwatanta jihar Borno da Kwankwaso, yana kwatanta Katsina Sitima da Kwankwaso, wani ma ya kwatanta shi da Faso Lamita. Ni a wurina wannan abin farin ciki ne a ce ma har ana kwatanta shi, duk da wannan masifun da suka samu jihar Borno a ce har ana kwatanta Katsina Sitima da Kwankwaso, wannan ya nuna cewa yana aiki ne. Inda ba aiki, aiki lau da maza, saboda haka mu abin farin ciki ne a wurinmu, ayyuka cikin adalci ana nan ana yin su a jihar Borno, ana nan ana yin su a Central Borno. Kwanan ne aka bada kuɗi biliyan ɗaya a je a fara gyara gidajen mutane a Damasak. Akwai ƙananan hukumomi da yawa a Northern Borno wanda su ne ya kamata su fito su korafa su ce ba a fara musu ayyuka ba, amma kowa ya sani dama buƙatarmu shi ne a buɗe hanya. Duk aikin da muke Hajjiya ba ma yin ta sai mun samu umarnin sojoji, saboda kin gani abin da ya faru a Kala Balje kwanaki, inda IDP kamma sojoji cikin kuskure suka harbo wato bom ya faɗa musu. Duk inda za mu je mu yi aiki sai mun tantance da jami'an tsaro, mun tabbatar da cewa ba sa yin wani shawagi a wurin, ba sa yin wani yakin su a wurin, sannan mu shiga mu je mu fara aiki. Ba wai kai tsaye muke za mu fara aiki ba.
To a takaice dai ko ina ba a bari ba. To malami na gaba, malami na gaba matso kai tambaya, ko kuna ji na?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina na Alhaji. To tambaya na zan yi wa shi mai ba mai girma gwamnati shawara akan gwada abin da labarai.
Muna jinka, yana jinka.
To gwamnati mai tata ta tanada ne a kan biyan libiran na local government yau tsohon shekara ɗaya har shekara biyar.
Na'am.
To ka gama tambaya ko kana da wata?
Kuma na ji a kwanan nan aka biya su. Na kananan hukumomin me ya sa ba biya su ba, kuma kuɗin nasu ne, shi ne ya hana.
To Alhaji Yusuf, kana da wata tambaya ko ka gama? Ai,
wannan tambayar naka. Domin idan za ka iya tunawa, bai wuce sati ɗaya ba da shi shugaban ma'aikata na jihar Borno Barista Yakubu Bukar Head of Service da zai je ya ainihin magana da 'yan jaridu a kan biyan nan. Idan za ka iya tunawa, kila in ka kalli talabijin, ka gan shi tare da shugaban ƙananan hukumomi na jihar Borno, wato Honorable Usman Zanna. To abin da zai sa kaga har shi kaga kwamishina na ƙananan hukumomi ya ji da shugaban ma'aikata sun je suna bayani, wannan ya nuna maka cewa dole abin ya shafi ƙananan hukumomi ne. Na farko, leave grant ɗin da aka yi a Fulin ba yadda za a yi kwamishina na local government ya zama har da shi zai je a je a yi jawabi idan har bai shafi ƙananan hukumomi ba. Wannan leave grant da aka yi a Fulin, an yi a Fulin kuɗi kimanin biliyan uku aka biya leave grant da gratuity da pension, kuma ya shafi ƙananan hukumomi, ma'aikata na ƙananan hukumomi da ma'aikata na ainihin jiha. Sai dai ta iya yiwuwa ba a gama biya ba, domin har yanzu ana kan biya. Mai yiwuwa kai idan ka kasance cikin wanda ya kamata a biya, kila ba a riga an biya ka ba. idan kana so bayan mun gama zaka yi gidan radio nan zaka iya baka number naka kira ni in hada ka da wanda suke biya idan har ya kamata a biya ka ba a biya ka ba sai su duba inda matsala in kai kana da matsala ne mai yiwu akwai abin da baka tantance ba sai ka tantance ce a biya ka amma libran da aka yi approve ya shafi ma'aikata na ƙananan hukumomi da na jaha
to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke fatar a huta lafiya
madalla a gaida Jummai Ali yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
to bari mu fara da sakon Maidugu Zakarau jihar Yobe wanda yace VOA Hausa dan Allah ku mika mun wannan sakon nawa zuwa mai girma gwamnatin jihar mu ta Yobe Alhaji Ibrahim Gaidan mu ɗan kanamma muna roƙon sa cewa ya gaggauta ya gyara mana babban asibitin mu na kanamma gaskiya muna shan wahala assalamu alaikum sashin Hausa na VOA hakika muna samun ƙwarin gwiwa da muka ji hirar gwamnatin Kano Ganduje da shugaba Buhari ta waya muna ƙara addu'a Allah ya ƙara wa shugaban ƙasa lafiya ya sa sauran jihohi su ma su yi koyi da jihar Kano wajen yi wa shugaba Buhari addu'ar samun lafiya wannan sako ya fito ne daga Alhaji Mele Yusuf Fari jihar Yobe salam sashin Hausa dan Allah ku ba mu dama mu tunda Allah wadai da bakin halin da wasu daga cikin al'ummar ƙasar Afirka ta Kudu suke dauka na kyamar baki wanda har an waye gari suna kisa da wawurar dukiyar bakin wannan sako ya fito ne daga Abdul Malik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau da Abdullahi mai kemis ɗin dorawa Gusau tabbas jin muryar shugaba Muhammadu Buhari ta wayar tarho a daidai lokacin da al'ummomin jihar Kano ke gudanar mashi da addu'o'in samun sauki daga Allah tabbas maganar za ta kwantar da hankulan 'yan Najeriya wannan sako ya fito ne daga 'yan baban Yusra Gusau jihar Zamfara a tarayyar Najeriya shugabannin Afirka ku yi ma al'ummar ku adalci domin ganin an sami zaman lafiya a kasashen Afirka wannan sako ya fito ne daga Safarawa Haƙili Zamani Almajira Malin Fashi da Maryam Alhaji Zubairu Garabasa Kasaure sai kuma sakon Bello Ishaku Birnin Fulani jihar Gombe wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa muna fatan kasashen duniya za su amsa kiran gaggawa da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya wato Antonio Guterres yayi na cewa su ba da gudunmawar biliyan 4.5 domin tallafawa kasashen da suke fuskantar barazanar aukawa cikin bala'in yunwa
to madalla a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Dakarun Iraki da ke samun tallafin sojojin Amurka sun kutsa cikin babban filin jiragen saman Mosul wanda a baya ya kasance wata tunga ta mayakan Daesh ko kuma ISIS. A yau Alhamis dakarun tsaro waɗanda suka hada da 'yan sandan tarayya da sojojin kai ɗauki cikin gaggawa da kuma zaratan sojoji masu yaƙi da ta'addanci suka kusa cikin filin jirgin kuma da wani sansanin soja da ke nan kusa. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce gidan talabijin na Iraki ya bada sanarwar cewa zaratan sojojin da kuma 'yan sandan tarayya sun kwace dukkan filin jirgin saman na Mosul suna rike da shi. Sabon shugaban Somalia ya zabi shugaban kamfanin mai kuma tsohon daraktan wata kungiyar agaji a matsayin sabon firaministan kasar. An dora ma Hassan Ali Khair alhakin wato karfafa gwamnatin tarayya ta Somalia. Tare da maido da kwanciyar hankali a wannan ƙasa da ke fama da farmaki na ƴan kishin Islama da kuma rashin ruwan sama. Iran ta gudanar da taron nuna goyon bayan tayar da ƙayar baya na Falasɗinawa a karon farko cikin shekaru 6. Taro da ta ce ya samu halartar wakilai daga ƙasashe 80, abinda ke nuna ƙarin tasirin ƙasar a fagen siyasar duniya. Jiya Laraba aka kammala taron na 6 na tsawon kwanaki 2 a kan nuna goyon bayan intifada na Falasɗinawa a Tehran babban birnin Iran inda shugaban ƙasar ya yi alƙawarin bayar da ƙarin taimako ga Falasɗinawa da ke yaƙi da wato mamayar Isra'ila. Iran ta jima tana bayar da goyon baya na kuɗi da soji ga 'yan gwagwarmayan Falasɗinawa.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakan kariya kuke gani ya kamata jama'a su dauka don kaucewa wato tarkon bata gari masu satar mutane. Sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdon da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyan Mr. Rob McLean. Ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.